أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام على أتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وديا تاتبتا قال لما يجرم هذا بوايا دي قدر تامن حقوا أولا يمجينا لتنين a yau muna tara ga wata na biyar hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam shekara ta 1443 wanda ya dace wa 13 watan 12 miladiya ta 2021 insha Allah ta'ala wannan zama zai zamanto darasi na farko a cikin littafin al-aqidatu at-tahawiyatu a bayan kenan alƙawali da aka yi cewa bayan kammala littafin kitabut tauhid alladhi huwa haqqullahi alal ibad kenan insha Allah ta'ala yau wannan zai zamanto mana zama na hari a cikin littafin al-aqidatu at-tahawiyya fatan mu Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu dacewa ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sanya dukkan abin da za a fada daidai da yardan shi ne da abin da zai kasance kuskure ko tuntubin halshe ubangiji subhanahu wata'ala ya yahi Allah subhanahu wata'ala ya kare mu daga shi ƴan uwa kafin mu shiga zuwa ga karanta wannan littafi iya da kyau mu dan ja hankalin junan mu akan abin da ya shahi karatu da ilimi da muhimmancin da ya kamata mu bashi duriya akan yanda muke a yanzu mu yi kokari matuƙa mu ga cewa mun ƙara a karatun addini shine mafita ga dan adam duk yanda ya karanta duniya ya kai ya kawo wani dan abin da bai takara kare ba yana iya zuwa gaba ɗaya ya rikita shi ya raba shi da addini shi ya raba shi da duniyar da yake takama ya samu ya raba shi da duk ma wani hankalin da yake tsammanin yana da amma a lokacin da ya zamanto kafafuwanka sun tabbatu a cikin abin da yake ilimi ne na addini kana ta kokarin koya kana ta yin addu'a akan cewa ubangiji subhanahu wata'ala ya tabbata ka ya tabbatar da kai abin akan abin da yake daidai da abin da yake dacewa sai kaga da izinin Allah an kai labari mai kyau rayuwa ta yi kyau a nan gidan duniya gobe kiyama kuma ka mutu baka da matsala tsakaninka da Allah subhanahu wata'ala neman ilimin addini wajibi ne akan kowa neman ilimin addini wani abu ne wanda yake ba a girme mishi ma'ana ka ce mu yanzu a ina mun kare ba karewa ba irin abin da ya shahi karatun duniya bane da za a ce mutu ya samu shahadatu doktora ko ya irtiqai ma ya kai al-ustazu doktor ko da makamancin wannan a ce shikenan karatu ya riga ya kare a shi karatun addini ba haka bane ba karatun addini yana tabbatuwa tun daga abin da ya shahi lokacin da aka haifo ka abubuwa suka fara tahiya har zuwa ran da zaka mutu limana babu wata ranan da za a zo a wayi gari a ce a shikenan wani ya kammala karatun addini a babu wannan in ka kare wannan wannan yana jiranka in ka kare wannan wannan yana jiranka kullum faman ya za a yi zamanto alakarka ta zamanto alaka ce kyakkyawa tsakaninka da Allah subhanahu wataala wannan baya tabbatuwa sai lokacin da mutun ya karatu karatu wanda yake na addini da aka mu bada muhimmanci sosai bangaren da ya shahi tunatar wanda zan kara akai shine a duk lokacin da ya zamanto an zo an bude littafi to ya zama kai da kake sauraron littafin nan kai ma littafi zaka bude bi ma'ana yanzu littafin al-aqidatu at-tahawiyya kaga la'alla da wahala ya wuce dala 100 in kuma ma kai kokari ka sai wannan shakundun din matanin gashi nan wannan shi ayi tayi ne ba tsayawa ad-dalilul jami'ul mufid ila butunil aqidati wat-tauhid matani 52 ne a ciki kusan littafi 52 ne aka zuba su a cikin nan idan ka je sayen shi ko jika biyar ba zai kai ba in ma kana ga cewa baka da kuɗi ko waya hannunka ka sai da ka siyo shi kwarai kwa waye me kake da ita
kai kokari ka zai zaman to ka sai litai
kuma hatta da ilil tawanna za a kawo masallaci misali a aje kakka dogara da su a matsayin ka na dalibi ilimi kana bukatan kai muraja'a kana bukatan ka duba kana bukatan kaza zaman to litahi naka ne mallakan ka ne magabata mutul kayan da yake sawa zai kai ya saida su ya mai da su boshu ya je ya saida su me zai litahi zai su littahi zai su amma mu yanzu anan mun iya duk wani abin da zai samu hoto kwaskwas mai kombo mun mu da matsala salula mai dan android mai dan haske kana daddannawa ana whatsapp da kai ma kai ne facebook kai ne wani ne kuma me ga kadiri kake sawa idan da zaka yi asusun ta wallahi kai ka sai littahi anan bakin wannan bakin kasuwa akwai wani littafi ana ce ana kira shi da suna Malam Habibu ya sai littawai wallahi akwai lokacin da nake tunawa ɗaliban ilimi kuɗi suke kai mishi in ka samu dala ɗari dala hamsin dala wane ne kaiwa za ka riƙa ana lissahi in ya kai kuɗin da za ka iya ɗaukan wani littahi a lokacin sai ya baka shi a haka za ka ga an sai ana samun abubuwa ana saya to amma idan ya zama to a kai ba za ka iya sai littahi ba kaga tabbas akwai matsala ba za ka iya karatu ba kuwa saboda shi littahi shi ne makami na karatu sannan bayan shi idan ya zama to littahi naka ne kana da ƴancin da zaka je ka siyo kalamin rasas karayon ɗinka na kadago ka zo ka heke shi sosai duk bayanin da aka yi da kalmar da aka hode kaga za ta tada maka kura sai ka dan ja sai ka rubuta da abhalshin da kake fahimta idan ka iya turanci ka rubuta da turanci in baka iya ka rubuta da hausa in ka iya larabcin ka rubuta da wani bayanin da zaka iya ganiya shikenan daga ka ta gida ka dauko littafin ka bakka da matsala kalma kaza a dama gashi nan ka ja kai bayanin ta wallahi ana kammala littafin nan kana iya zuwa ka karantar da wasu mutane littafin nan to wannan shi ake cewa karatu kuma a wannan dama da Allah subhanahu wataala ya bada dama ce wanda ya kamata a ribauta da ita me ribauta da ita kaga yanzu misali nan masallacin nan kusan ranakun sati gaba daya bana tsammani akwai wata ranar da ba a karatu imma tsakanin magariba da isha imma bayan sallar asubahi kullum fafatawa ake bugawa ake me yasa so ake ai intajin wasu waɗanda su ma za su iya amfanar da wasu al'umma zuwa gaba su a yanzu su karantu su gyara kansu sannan kuma zuwa gaba su mahi su karantar da wasu mutane shi abin da ya shafi karantar da addini wani lokaci kamawa da take yi baka ankara ba sai ka ga abin gadan ya tunkaro ka kuma kai yin hatu bayan da za ka yi daraka kuma dole yi za ka yi gwargwadon abin da ka sani wajibi ne a gare ka ka sanar da waɗanda ba su sani ba kuma rayuwa baka san inda za ka tai yanzu Allah kana ka miƙe gawa cikin birni ana ta abubuwa a kwana biyu sai ka ga gaba ɗaya ma rayuwar garin ya tashi ka kuma ƙauye ka je ka iske wasu mutanen da tsarkiya ba su iya ba ba su iya alwala ba ba su san me ake cewa ɗayan ta Allah ba shirka sun ɗauke shi ma wani ɓangare na bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala shi kenan gehe za ka koma ka ce kai waɗannan mutanen jahilcin su ya yawa aiki ya same ka kokari za ka yi ya za a yi ka karantar da su wannan addinin gurgurdan abin da Allah ya hore maka kai ma ka ga cewa ka sanar da su sai ka amfani da hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yake cewa ballighu anni walau aya ku isar da sakona ko da aya ɗaya ce da haka dukkan ɗalibin ilimi wajibi ne a gare shi zamanto kana da littafin ka a gabanka ana karanta larabcin ana maida shi zuwa ga harshen da kake fahimta ana bayani kana fahimtar komai gurgurdan hali an yi so kuma zuwa gaba ka ƙara faɗaɗa bincike ka ƙara faɗaɗa karatu da izinin Allah kai ma kana iya karantar da wani wanda bai san wannan abu ba akwai alheri mai girma a cikin karantar da al'umma aiki ne wanda iya da wahala amma kuma samaratikin shi suna da kyawu sosai kuma abin da yake wajibi ga mai karantarwa ya yi kokari matuƙa ya ga cewa ya san ya yi dan Allah to wallahi alherin duniya da lahira ka gama samun shi duk mutumin da zaka koya ma wani aiki na ibada ya je ya aikata wannan aikin duk ran da ya aikata aikin nan kai ka da kamar shi lada mazalla sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana cewa kohohin alheri suna da yawa al-imam an-nawawi cikin littafin shiryatus salihin ya bude babi da yake magana akan babu bayanin kasarat turuqil khair babi da yake bayani akan yawaitar kofofin alheri shi aikin alheri daya abinda yake rataye da shi da rassa da suke tare da shi Allah kadai ya san yawan su yanzu misali karatun nan da ake yi kawai kai mai kuro misali ka suyu sai ka ga wannan kamashin na lada kai ma kana ciki kai aikinka aka zo za a yi karatu ne wannan table din za ka ɗauko ka aji
kai ma kana ciki wani a wannan abun zai zo ya kafa ya haska wa al'umma ya zai suwa su gani shi ma yana ciki dukkan mutumin da zai tsantsantar da niyyar shi ya kula da abin da ya shahi ilimi kaman gara basa da alherin suna da yawa ko kuma doka za kai kai ma ka je ka aika ma wani ya saurara kai ma kana ciki duk abin da ya saurara ya aiki da shi kana kama shi na alheri shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa addalu alal khair yace ka fa'ili duk mutumin da ya nuna wani aikin alheri kamar ya aikata ne kamar yanda kuma in ka aika wa mutum waka ko ka aika mishi wane ne ko aka yi wane ne to nan ma kuma tare za ku rubuta
na'am
ware da gaske dan haka ƴan uwa mu yi kokari matuƙa mu ga cewa lalle a cikin abin da ya shahi karatun nan ana bi ana karantawa muna ganin kalmomin gasuna a gaban mu ana tarjuma su ana bayanin su muna ji ko muna fahimta yanda da izinin Allah zamu iya dora wasu akai a malam Nazir mai wannan masallaci iya ɗaya daga cikin maliman da suka karantar da mu malam Abdullahi da yake zuwa karatu gobe ranar talata ko da Isa malam Isa da yake zuwa karatu ranar Asabar ina go haka ne Laraba ko to waɗannan duka fasali guda muka yi da su kuma iya ɗaya daga cikin maliman da ya karantar da mu malam Nazir akwai malam Muhammad Ibrahim Bashir akwai Ibrahim Bashir akwai malam Misbah Muhammad Bala akwai malam Nazir Muhammad Bala duka dai abun kusan abu guda ne kuma da izinin Allah har aka kai matakin da waɗanda suka koya makin da izinin Allah suna kokarin kwatanta abin da waɗannan malaman suka karantar da su to kaga babu abun horin ciki a rayuwa wanda ya kai wannan ya zamanto a ce za ka koya ma yaro karatu ya kai matakin da gurgudan hali za ka iya dora mishi wani yauni na karatu kuma ya yi bakin yanda zai iya ya ga cewa ya huta haƙƙin karatun nan wannan nasara ce a cikin rayuwa kuma dungurungum shi malam ɗansoho a latijo mai imani da izinin Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara wa rayuwarsu albarka to shi wannan shi ne fa'idan karatu da muhimmancin shi dukkan mutumin da yayi kokarta yayi tabbas zai ga wannan abu a cikin abin da ya shahi rayuwar shi da abin da ya shahi addinin shi kar mutum yayi wasa yin wasa yanzu misali kaga kitabut tauhid an kare shi to ya kamata ka tambaye kanka yanzu kai kitabut tauhid din an ka dauko zaka iya koya ma wani ko kuma naji malam Isa safke wannan littafin na sira idan aka zo zaka iya maimaitawa wasu wannan littafin yanzu ga kitabu na usulul iman da malam Abdullahi yake yi in ka zo za ka iya maimaita ma wasu wannan karatun kayan karatuka ne duka masu muhimmanci masu tsada wanda ya kamata a ce tun daga manyan mu har zuwa duk wanda ya san zai iya amfana to ya zamanto yana da littafin da zai bude ya kalla ana karatun nan yana bibiya kar ya yarda wani fashi ko wani abu na harkan wani rayuwa ya zo wani gitta maka wani uzurin da ramomo uzuri ne lokacin da ke tsakanin magariba da isha'i lokaci ne kasir jiddan takaitacce ne sosai kawai aka yi da magariba an ka huta kanka wani sharshar kawai ka ji an ce ai sai ka ji ladanai sun bige da kina sallah ashe lokacin hallu har sallah yayi to in baka yi wani abu a wannan lokacin ba kaga lokaci ya tayi a banza kai kokari kaman duk wani uzurin ka na rayuwa kai kokari kai ka gusar da shi kar ya taba maka lokacin da zaka rika zuwa kana sauraron karatu kuma karatu shine jarin mutum karatu shine abin da yake wajibi akan dalibi ya bashi muhimmanci ya zamanto da kai ake tahiya sau da kafa kar kai wasa wannan yake abin da yake taimakawa mutum akan ya karatu ubangiji subhanahu wataala ya babu ikon jajircewa da amfana da cikin abubuwan da ake hadi kuma da abubuwan da muke saurare Allah subhanahu wataala mana muwafaka malai yace al aqidatu at tahawiyatu aqidata malam at tahawi ita wannan at tahawiyu suna ne na wani gari ko wani ƙauye a ƙasar Misira to shi ko malamin dan ƙauyen ne da aka sai aka jingina shi zuwa ga wannan ƙauyen zaka ce daga an ce malam Tahawi kowa ya san wannan malami ake nihi wane ne wannan malamin shine Abu Ja'farin Al-Warraq At-Tahawi shine Abu Ja'far baban Ja'far Al-Warraq wanda yake sana'a ta sayar da takarda ko kuma da'aiwa abin da shi sana'atul waraq At-Tahawi wanda yake Tahawi kenan garin Tahawi wanda yake kasar Misra anan malike cewa kenan kai tsaye zamu shiga cikin littafin tarjumar wanda mawallafin wannan littafi shi Imam Tahawi an aihe shi a shekara ta 293 an aihe shi a wannan ƙauye na Tahawiyu kenan wannan ƙauye na Tahawi a cikin kasar Misra sannan kuma mazhabar da yake bi yana bin mazhaba ta Imam Shafi'i, sannan bayan haka nan kuma wannan bawan Allah ya dauki ilimi a wajen malami sama da malami 300 sama da malami 300 so karantar da shi. Wannan mutane mutu ya karanta littafi 10 a wuni, yanzu littafi guda tsakanin magariba da isha'i minti 50 zuwa minti 55 sai ga gare mu a cikin rayuwa, sai ga dalibin ilimi iya da malami kaman guda 10 ko 20 a cikin gari guda, kuma a duwunin Allah sai ya dawafi wajen wannan malami abu kaza ke karanta, wajen wannan malami abu kaza ke karantawa. Wannan bawan Allah yayi karatu a hannun malami sama da malami 300 Imam Tahawi. Dan haka ba haka nan kuma wannan mutumin ya rasu a daren Alhamishi a shekara ta 321 ga hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, ya rasu a ƙasar Misra, dama kuma ana aka aihe shi. To bi ikhtisar shadid ka dawwala male ce alhamdulillahi rabbil alamin, godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai ubangijin halittu dukkan wani samanmen abu ubangiji subhanahu wataala shi samar da shi, sannan kuma godiya tabbatatta ce ga Allah tau'an aukaraha bayi suso ko kubun su ba ko kayar da ko baka raba, godiya ta tabbata ga Allah mai girma da buwaya, saboda duk wani abin da duniya take kafafa da shi hatta da duniyar kafirci duka na wane ne, na Allah ne, duka komai nashi ne. Dan haka lokacin da yayi ma duniyar wa'adi in tana ta kare kuma shikenan an kare, ba wani wanda ya ce a bu mu kammala aiki kaza ba a ko kuma mu banda mu bangare kaza a an kare malam. Idan kaga ana tafantamawa ana ta morawa a cikin wannan ni'imomi to karshen ne Allah subhanahu wataala bai kawo ba. Malai ce qala al-allamatu hujjatul islami Abu Ja'far al-Warraq al-Tahawi bi Misr rahimahullahu ta'ala. Malai ce qala al-allama malam yana cewa hujjatul islam, wanda wannan malami hujja ne musulunci, saboda gashi ya rubutawa addinin musulunci littafin da ana karantar da al'ummar musulmi suna amfana a cikin abin da ya shafi addinin su, shine wa shine Abu Ja'far baban Ja'far al-Warraq al-Tahawi bi Misr, wanda aka aiha a garin Tahawi a ƙasar Misr wa rahimahullahu ta'ala Allah ya mushi rahama. Malai yace haza wannan littafi da kuke gani zikru bayani aqidati ahli sunnati wal jamaa, ambato ne na aqidar ma'abuta sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da jama'ar musulmi. Idan ka ce ahli sunna ma'abuta bin sunna, wace sunna? Ana nufin sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tafarkin manzon Allah, sannan wal jama'ati, wanda kuma su wannan ahli sunnan sune jama'a, kuma al jama'atu ma wafaqa al haqq, abinda yake cewa jama'a shine abin da ya daidai da gaskiya koda mutun ɗaya yake bin shi a duniya. To wannan shi ɗayan nan shine jama'a. Annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam lokacin da duniyar kafirci ta tashi a gaban shi ta tsaya, shi kuma ya tashi a gaban ta shi ma ya tsaya, shi ɗayan ta Allah su kuma sanya wa Allah kishiya. Allah ya ce inna Ibrahim kana ummatan, Allah ya ce shi kin a karan kanshi, shi kadai Allah ya ce shi kadai al'umma ne, kamar ka ce wane kai kadai gayya. To shi Annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam shi kadai gayya, da haka shine jama'ar a wannan lokacin. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya tashi a garin Makka ya fara da'awa ta ɗayan ta Allah subhanahu wataala, duk da sune ɗan kadan wanda ba su cika cikin ludayi ba a cikin ƙasar ko kuma a cikin garin ko a yankin ko a duniyar ma gaba daya, to amma kuma da su ne jama'a. Al jama'atu ma wafaqa al haqq, abin da ke cewa jama'a shine abin da ya daidai da gaskiya ko da sun zama to sune ɗan kadan, ba a auna gaskiya ko rishinta da yawan mutane ko karancin su. Dan mutane da yawa suna abu kaza bai iya zamantowa addini a wajen Allah in bayyana tushe a cikin Qur'ani ko hadisi, kuma sannan idan ya zamanto a ga wani aiki ibada ce addini ne ya tabbata a cikin addini, sai dai kash wanda suke aikata aikin su mutane ɗan kaɗan ne, ba su wuce mutum uku ko hudu ba a cikin garin nan, to wannan wanda suke kan su uku su hudu nan su ne suke kan daidai ba ruwan Allah da wancan sauran yuƙin jama'i. Kuma ya tabbata a cikin hatta a cikin lafazin Alkur'ani ko kuma nassin Alkur'ani ayoyi da yawa, duk inda ka ji an ambaci jama'a da yawa to ba gaskiya a wannan wurin. Walakin akthara an-nasi Allah ya ce la ya'lamu, sai dai mafi yawa daga cikin mutane ba su sani ba. Ya ce wa in tudai akthara man fil ardi yudilluka an sabilillahi, inda za ka bi mafi yawanci gama gari daga cikin mutanen duniya za su batar da kai daga tafarkin Allah. Addinin musulunci ba shi bane addini na farko a yau a cikin addinin da ake a duniya, bal innama cewa addinin ma addini ne wasani, saboda addini kala biyu ne, akwai addiyanatu wasaniya akwai addiyanatu samawiyya, akwai addinin da suka zo daga sama addinin kristanci addinin yahudanci addinin musulunci akwai addinan da suke na wasaniya kirkire ne wannan kirkiren dan adam ne shi ga dama kirkire abin shi to zaka samu al'alma wanda suka hin cunkoson jama'a addiyanatul wasaniya ne to wannan bai nuna cewa su suke kan gaskiya to hatta da wanda ya bi addinin samawi ma daga aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ba zai sha ba in dai ba addinin musulunci ya bi ba to kaga lalle tabbas aqida ta ahlus sunna wal jamaa kenan malam nan bayani da zai maka aqidar mazanjiya sune ahlus sunna wal jamaa ma'abuta sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kuma sune jamaa lafazin ahlus sunna yana tabbatuwa ne akan mutanen da suke koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ai ba wani abin da ya shafi wata hanya bace ba ko wata kungiya duk mutumin da zai bi abinda Allah ya ce abinda manzon Allah hudi akan fahimta sahabban manzon Allah to wannan mutumin ahlus sunna ne ko yana tare da kai ko bai tare da kai ko yana cikin kungiya ko bai cikin kungiya ko yana cikin dariƙa ko bai cikin dariƙa wal jama'a ala mazhabi akan mazhaba ta fuqaha al millati malaman fiqhun al milla addini malaman fiqhun addini nan sune kamar haka abu na harko malami na harko shine malai ke cewa abi hanifata an nu'man ibn thabit al-kufi na harko yake daga cikin su shine abu nu'man shine abu hanifa an nu'man ibn thabit shine nu'man dan thabit wanda yake dan kasar kufa wannan cikin a'immatul mazahib al-arba'a shine na harko daga cikin su abu hanifa mazhaba ta hanafiya sannan malikiya sannan shafi'iyya sannan al-hanabila wadannan guda hudu abu hanifa an aihe shi a shekara ta 80 da hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sannan kuma aihe shi a kasar kufa ya rasu kuma a nan kasar kufa dai a shekara ta 150 daidai ana mishi laqabi da al-imamul a'zam faqihul iraqi alimul umma ana mai laqabi da suna shine jagora babba malamin fiqhun kasar iraqi gaba daya sannan kuma alimul umma malamin al-umma shi abu hanifa malai yace wa abi yusufa yaqub ibn ibrahim al-ansari sannan kuma da abu yusuf shi kuma shine wanda yake almajirin shi imam abu hanifa abu yusuf shine yaqub ibn ibrahim al-ansari sannan kuma da abi abdullah muhammad ibn al-hasan al-shaybani malai yace ridwanullahi alaihim ajma'in yardan Allah ya tabbata ga waɗannan mutanen gaba daya yace wa ma ya'taqiduna min usuliddini da abinda suka kudurce a ransu suka yarda da shi na daga cikin abinda yake asali na addini waya dinuna bihi rabbul alamin suke bautawa ubangijin talikai da shi to malai yace mu ma akan wannan muke to bayani na harko malai yace na qulu muna fada muna karawa fi tauhidillahi cikin kadaita Allah subhanahu wataala mu'taqidina muna masu kudurcewa bi tawfiqillahi da samun dacewa daga Allah subhanahu wataala kaga tauhidullahi yace innallaha wahidun la sharika lahu shi fa Allah ka fasani cewa daya ne la sharika lahu baya da abokin tarayya to dayantakar ubangiji subhanahu wataala ba za a tabbatar da ita ga bawa cewa wannan bawan yana dayanta Allah sai ya cika abubuwa guda uku abu na harko dayanta Allah a cikin aikin Allah abu na biyu dayanta Allah a cikin aikin da shi bawan zai aikata abu na uku dayanta Allah a cikin sunayen Allah da sifofin Allah subhanahu wataala ya yarda cewa Allah shi kadai ya halicci sama da kasa da duk abin da yake alwujud gaba ɗaya halittar Allah subhanahu wataala ne sannan bayan shi a lokacin da yazo zai yi bauta zai yi azumi zai yi sallah zai karatu qur'ani zai yi karatu zai yi wane ne ya tabbatar da cewa yayi wannan aikin dan Allah kawai sannan kuma abu na uku ya tabbatar da duk wani sunan da Allah ya tabbatar wa kanshi ko kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa abu kaza sunan Allah ne to wajibi ne ga wannan bawa ya tabbatar da wannan idan ka kiyaye waɗannan abubuwa guda hudu to ka tabbatar da cewa lalle Allahu wahidun Allah shi ɗaya ne la sharika lahu baya da abokin tarayya malai yace wala shay'a misluhu babu wani abu tsara ko kwatankwacin Allah subhanahu wataala Allah ya faɗi cewa laysa kamithlihi shay'u wa huwa as-sami'ul basir babu wani wanda yake kamanceceniya da Allah subhanahu wataala wa huwa as-sami'ul basir kuma Allah yana ji yana gani ji da ganin da ya dace da girman Allah ya yake ji ya yake gani wannan ba sani ba amma tabbas yana ji yana gani me yasa muka yarda saboda ya tabbatar wa kanshi innallaha sami'un alim lalle Allah mai ji ne kuma sannan masani ne sannan kuma sami'un basir ya faɗi cewa yana ji yana gani subhanahu wa ta'ala to anan wajibi ne bawa ya tabbatar da wannan sannan kuma ya tabbatar da cewa walam yakullahu kufuwan ahad babu wani wanda yake tsara ga Allah subhanahu wa ta'ala shine Allah mai girma da buwa yake bada labarin cewa wai halittan sammai da ƙasa inda da irin halittan ma gabaɗe da suke nan inda akwai wani abun bauta na daban wanda ba Allah ba a ce shi ma da hannun shi a ciki ai la zahaba kullu ilahin bima khalaqa wala ala ba'dhum ala ba'd Allah ya ce da su waɗannan alloli da kowa ya ja nashi bangare wannan ya ja nashi ya ce aini ne sama ya ja nashi gehe wannan ya ja ƙasa ya ce aini ne ƙasa ya ja gehe wannan ya ce aini ne duwatsu a babu wannan Allah ya ce wala ala ba'dhum ala ba'd ai da an samu neman daukaka kowa rika faman ya za a iya murkushe wanda yake wanda ba shi ba to amma duka baka taba jin wannan ba ubangiji subhanahu wataala kowa duk arnancin arni ya yarda cewa saman nan haka ya ganta haka yazo ya ganta kuma haka zai ta yabarta kuma tabbas ya yarda cewa akwai wanda yayi ta wajen neman wane ne yayi ta aran ne kuskure mu kuma ubangiji subhanahu wataala ya shirye da mu da gane cewa wane ne yayi ta shine Allah mai girma da buwaya kuma abinda yake bukata a gare mu abinda yake kuma gata ne a gare mu shine mu dayanta shi a cikin dukkan aikin da tabbas shine yesu kar mu sanya mishi kishiya sannan kuma ubangiji subhanahu wataala wala shay'a misluhu ba ho wani abu wanda yake kwatankwaci ga Allah subhanahu wataala ko a cikin sunaye Allah ya ce hal tasma yake cewa hal tasma'u lahu samiya shin ka taba jin wani wanda yake da suna irin na Allah ko kuma a ce ai ga wani Allah sunan shi ka taba ji duk arnancin da ake zubda a duniya ba a taba yin wannan ko ba za a yi ba ubangiji subhanahu wataala shi kadai yake baya da tsara baya da abokin tarayya sannan kuma ubangiji subhanahu wataala shine as-samadu shine wanda ake kai bukatu zuwa gare shi shine duk wanda ya daga hannu ya roki Allah subhanahu wataala kai ne roki wani wanda ba Allah ba to waɗannan abubuwa duka suna tabbatar da lalle inna allaha wahidun la sharika lahu Allah shi ɗaya yake baya da abokin tarayya sannan baya haka nan abu na uku mala yace wala shay'a yu'jizuhu babu wani abin da yake gagaran Allah subhanahu wataala a ce ga abu kaza ya gagari Allah wallahi babu shi wannan abu ko ba menene kawai in kaga bai faru ba to Allah ne bai ga dama ba amma shi ubangiji subhanahu wataala ai sananne ne innama amruhu idza arada shay'an an yakula lahu kun fayakun yana cewa kasance kawai zai kasance tabbas ba wani abin da ya gagari Allah subhanahu wataala kafircin da ake aikatawa a yau da nuna musulunci cewa ba komai bane shi a yau da kahure suke musulmi a yau kar ka taba tsammanin cewa wai an gagari Allah ne inna rabbaka la bil mirsad komai Allah ya sanya mushi lokacin da sai in lokacin ya zo ne tukun abin zai faru me Allah gaugon me Allah yake na ya kama ku kafin lokacin yayi ana zaman jira shi dai addinin Allah shine abin da zai daukaka akan komai sannan kuma dukkan wani hanya wanda ba addinin musulunci ba wallahi tallahi billahi alazim duk yanda ya samu gata sai ya rushe rushashen abu ne kama kada ka sama a ranka ya ma rushe ya kare babu shi shirme ne hayaniya ne kuma kar wani abu wanda ba addini ba ya daga maka hankali ba komai bane ba saboda ubangiji subhanahu wataala wala shay'a yu'jizuhu ba abin da ya gagari Allah mai girma da buwaya duk abin da kage yana faruwa to Allah dama ya ba ma bayi saboda ko su yi shukur ga Allah subhanahu wataala ko kuma su yi alkufur ga Allah subhanahu wataala abu na hudu mala yace wala ilaha ghairuhu ba wani abin bauta bisa ga cancanta sai shi kadai duk wani aikin ibada da ka sani anwa'ul ibada addu'a ce yanka ne roko ne neman dauki neman tanyo adawalle wane ne duka wannan Allah kadai ake ma ba ma wani wanda ba Allah subhanahu wataala ba iya daga cikin abin da a yau ake ganin bakin ahlus sunna cewa ai sun dami mutane cewa aiki kaza shirka ne dole ai bayani aiki kaza shirka ne duk lokacin da aka dauko wani abin da yake haƙƙin Allah ne aka ba wani daga cikin bayi na Allah to wannan aikin tabbas ba abin da zai hana ya zamanto shirka ga Allah subhanahu wataala kaga mutun yana zaune ana cewa wannan ko wani video yake da ana cewa ga annabi Muhammad a zamne kai aka ga waye ce ga ubangiji subhanahu wataala a zamne haka aka ambata kuma da sunan addini shikenan kawai sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da Allah subhanahu wataala ya aiko shi ya aiko ne saboda li yukhrijal ibad min ibadati al-ibad ila ibadati rabbil ibad, ya hudda mutane daga bautan bayi, daga bautan mutane irin su, ya kai su zuwa ga bautan ubangijin mutanen. Sai a yau aka komo kuma da sunan addini ake so, wai a maido mutane su rika ibadatul ibad din nan, wai kuma da sunan addini, da sunan girmamawa, da sunan soyayya, da sunan wane ne. Wani kuma yake ambata cewa fa duk wanda fa ya zamanto yana son shehunne da wane ne, to magana wutar shi a gare shi babu ita. In dai akwai wannan soyayya kawai an riga an kare, wani yake cewa shi in an gan shi an kare, wani yace kai ba ma shi ba, in aka ga wanda ya gan shi ma an kare, wani yace kai ba wannan ba duka, rubutun hannun shi da yayi in ka gani kawai an kare. A ina Allah da haka? Ko kuma a ce a wannan gashi nan tsakon wane ne, tunda zai iya cikin zuriyar gidan wane, tunda shi su ne jikokin wane ne, da su jikokin waliyai ko shehunne ko wane ne, sai a daga cewa shi wannan mutumin wani abu ne na musamman, na daban. Me yasa? Saboda bugar da bayan Allah a maida su zuwa ga bautan bayi, a raba su da ubangijin bayi. Alhali Allah ya bamu labari yana a cikin Qur'ani mai girma cewa matar annabin Allah ta shiga wuta. Mata annabi Nuhu bata shiga wuta ba? Ko mata annabi Nuhu bata shiga wuta ba? Dan annabi Nuhu bai ta yi wuta ba? Ya tahi. Duk yanda kake takama da cewa kana da dangantaka, kai dan wane ne, kai dan wane ne, ka kai dan annabi? Wallahi ba kai ba. Annabin da Allah ya zabe shi, ya turo shi, annabawa su ne mafifita a cikin halittar Allah subhanahu wa ta'ala. Kuma sannan a cikin annabawa, daga cikin ƴan ajin tabarkalla, a cikin annabawa ma'ulul azmi minar rusuli, saboda annabi Nuhu alayhi salatu wasalam yana cikin su. Amma sai ga dan shi ana faman ya zo ya shiga cikin jirgin ruwa, duk wanda bai shiga bai tsira ba, amma yake cewa ban shi sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma, qala la asima al-yawma min amrillahi illa man rahim wa hala bainahuma al-mawju fa kana min al-mughraqin. Bayan abin da ya faru, annabi Nuhu alayhi salatu wasalam ya roki Allah cewa ya rabbi innabni min ahli wa inna wa'daka al-haq. Allah wannan dan nau'i a cikin iyalina, Allah ce innahu laysa min ahlik, innahu amalun ghayru salih, fala tasalni ma laysa laka bihi ilm, inni a'izuka an takuna min al-jahilin. Daga nan shi ma annabi Nuhu ya roki Allah subhanahu wa ta'ala akan kuskuren ne. To idan ya zama to annabin dan annabin Allah ya tashi a haka, ina ga kai? Kai da aka mutane sun yi tabota wa Allah har amince mata addini, Allah tabbatar da 'yan aljanna ne, kai daga bayan su ka zo, kuma duk gaba ɗaya ka tattara komi da komi, ka jingina kowa, sai ka ba kanka komi da komi? Babu, hatta tsarin hankali ya sa mu haka mana. Fatima bintur rasuli sallallahu alaihi wasallama, Fatima diyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yake ce mata, ya Fatima salini min mali ma shi'ti, ki roke ni, ki tambaye ni dukiyata, abin da ga dama ina da in baki. Yace mata, la ubuni anki min Allah shay'a, a wajen Allah ba zan iya yi miki komai ba, in biki da aiki alheri ba. Ya kara da ce musu cewa duk mutumin da yake ga cewa dangantaka shi mai kyau ce, to wallahi aikin shi in ya sa shi nawa, ya kasa kaiwa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, dangantaka shi bata isa da shi. Duka hadisai ne ingantattu, sai na manzon Allah ya yi wannan bayani an kare. An bayyana cewa alaƙan bawa da Allah subhanahu wa ta'ala shine aiki, ba wani nasaba ba ko dangantaka. Idan aka tada kiyama, fala an saba, babu hirin wani dangantaka, mu ne din diyan wani, ah malam sallah ya kai sallah, azumin ka yayi ke, tauhidin ka yayi ke, ya kake, shine abin da za ta tambaye ka. Daka ubangiji subhanahu wataala bayyada la wala ilaha ghayruhu, ba wani abun bauta bisa ga cancantar sai shi, duk abin da yake aiki ne na ibada, to a tabbatar da cewa an yi shi ga Allah, haƙƙin shi ne shi kadai, ba wanda yake tarayya da shi. Wannan ita ce da'awar da annaba suka zo yinta, suka akai ta dauki ba da tsakanin su da su da mutanen su. Malike ce abu na gaba, qadimun, ubangiji dadaddiye ne, bilafti da'im, dade wanda batta da farko, yawa, sannan kuma da'imul bilantihain, ubangiji dawwamamme ne ba tare da karewa ba. Farkon Allah subhanahu wataala baya da farko, babu wanda zai ambata maka cewa ga farkon Allah, bai da farko, yawa. Sannan kuma da'imun, Allah dawwamamme ne, shi ne ke cewa Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, ko al-hayyul qayyum, wanda yake da rayayya, yake da rayuwa, rayuwa kuma ta har abadin abada, sannan kuma tsayayye akan al'amarin bayi. To ubangiji subhanahu wataala da'imun, dawwamamme ne, bilantihain, ba tare da karewa ba. Malaike cewa la yafna, baya karewa, wala yabidu, baya bacewa. A ce ai annabi Allah an rasa, a ubangiji subhanahu wataala yana nan, la yafna, baya karewa, wala yabidu, sannan kuma lo baya tsuha, wala yakunu illa ma yuridu, ba fa wani abin da yake kasancewa sai abin da Allah yake so sai abin da Allah ga dama duk abin da kaga ya faru to haka Allah ya kadarta mushi cewa zai faru ba ce ai ga su wale sun ja gungun su ko ce kahurin duniya yau sun zo sun yi wata kungiya sun hi karhin Allah subhanahu wataala kalla ha ba wale duniya duka mitece bana tana wasu da muke cikin ta duniya gaba ɗayan ta duka na wace hatta da binciken da Adam yayin irin planet din da adda ko a cikin duniya ko kuma al-kaba al-majmu'atul ash-shamsiyya akwai kusan guda tara wanda kuma duniya ba ma ita wace babba a cikin su sannan kuma a ciki ne mu duka a cikin wannan abin da ake ana kaiwa ana kawo ana ta tashi haka ana kaman abin an gagari Allah duka a cikin wani dan wata yar anguwa ce a cikin anguwa wani dan gida dan tsugulu a cikin gidan ba wani dan daki a cikin daki wani dan sukurwa dan kararren anan ne ake ta zuba da wannan hayane ka kaba ta ma kanka lokaci ka tsaya ka bi Allah kawai yawa yanda ba shawara ka zo kai kokari ka bi Allah haka za a wayi gari bakka na ko ba shawara sa ka za a yi ba Ubangiji subhanahu wataala la yakunu illa ma yuridu ba abin da yake kasancewa sai abin da Allah yake so sannan ba haka na malai yace la tabluguhul awham ka sani cewa ba sa riskan Allah subhanahu wataala al awham tsammahanance baya riskan Allah subhanahu wataala anan raddi ne ga falasifa raddi ne ga mutanen da suke ce ai su da hankalin su za su iya gano abubuwa ba ruwan su da nassin alqur'ani ba ruwan su da nassin hadisi har aka samu wani zindiki yake cewa wai ai duk hadisin da yazo kawai ma'aunin da zaka gane mai kyau ne kuma da kyau ne ka auna shi da hankalinka wai in dai bai hau hankalinka ba to kawai an rige an kaida wannan hadisin ba hadisi bane ba kai jahilci da sorrai da zandaka duk karance-karancen da ake na gane a tantance hadisi ya da kyau ko bai da kyau ai karatun shekaru ai karatun watanni ana neman kan abin a iya tawassu a iya kaiwa zuwa ga abin ta hanyar ilimi amma ka zo ka ce wai kawai a yo an hankali ne ai hankalinka daban ni ma nawa daban ita ma hankalinta daban kenan duk yo ina addini ne ki kawai aka ranta hadisi daga kaji bai daidai da abin da ranka yake so ba sai ka ce kawai bai yiwa shikenan sai a ce da ifi ne ko a ce maudu'i ne haba da haka awhamu tsammahanance ba sa la tabluguhu bisriskan Allah subhanahu wataala su gane Allah mai girma da buwaya da haka duk wasu abubuwan da masu wahami za su kawo maka wannan kadisance shi sannan wala tudrikuhu alafhamu fahimtar ka ba za ka ce ba dole sai kai tunanin da za ka gano Allah subhanahu wataala a ka kalli ayoyin Allah ka gane girman lalle waɗannan yo ayoyin a karan kansu ai tashi hankali ne ke yanzu aka hudi maka tahiyar duniya da irin yanda take juyawa da irin yanda rana take zuwa take zawwa da irin yanda saman nan take kai ba wannan ba kawai fatan jikinka wannan kush nawa ne yake sama baka sani ba ka aka yanzu ba kana ga wannan kanile fata ba to kush ne idan ka da kake kallo nan kin bayanin da ake yi kaman wani tafki ne dan kwayan kuma a cikin shi a aje daga wannan tafkin ya tsotse shi kenan kwanan ka ya kare babu zancen gani sai dai ka nemi sanda wannan abinda kai a karan kanka a cikin jikinka yake baka san komai ba ka duba yanzu misali likitoci a ce wannan yana da tahassusi yayi karatu wanda yake na ƙorewa akan harkan da ya shafi gani kawai sai a kawo mishi wani mai matsalar ido sai ya rasa yanda zai da shi shi kuma yayi shekara bayan ya samu ismullah baccalaureate a nan ma sai da shekara 8 yana zubda karatu bayan ya zubda shekarun da ya kare ya sake komawa yayi takhassusi akan wannan bangaren kadai shekara 2 ko shekara 3 ko shekara 4 sannan ya huto kuma sai wani yazo akan idon kadai sai gagara ko akan kunne kadai sai gagara ko akan kashi ko jijiya ko wane ne sai gagara wa fi anfusikum afala tubsirun Allah ya ce wabuku kallon kanku da kanku yanda Allah ya rakkaba ku yanda kuke rayuwa wai buka gani buka hankalta ku gane girman Allah subhanahu wataala yo ai a cikin halittun Allah nan kadai zaka zo wurin da zaka yi tirs ba abinda zaka iya cewa yanzu ina ranka yake a cikin jikinka ina ranka yake ba wanda sai inda yake amma kuma kowa yarra akwai shi kuma sannan mutuwa da mutun zai ai ran ne yake huta amma kai kin ga kanan complain ba abinda ya rage ka ba inda aka zo aka hausa aka hudda wani abu haka kawai ga kanan amma kuma ka mutu haba wannan duka ayoyi ne suke nuna girman Allah sai dai ka dubi waɗannan abubuwa ka gane girman Ubangiji ka bauta wa Allah subhanahu wataala amma wani gajiyayyen tunanin ka ce zaka fahimci Allah ba zaka iya ba ba za ka iya ba zuwa ba za ka fahimta ka ba za ta kai ka zuwa ga cewa ba ka gane haƙiƙanin Allah subhanahu wataala ke dai ka duba ayoyin shi su ƙara maka imani da shi ka gane cewa lalle ubangiji subhanahu wataala ya cancanta duk abin da ya fadi a aikata duk abin da ya ce a bari kuma a bari mali ce abu na tara wala yushbihuhul anam sannan ka sani cewa fa bayi ba sa kama da Allah subhanahu wataala babu wani wanda yake kamanceceniya da Allah subhanahu wataala babu shi Allah shi kadai yake al-fardu samad al-ahad wanda yake daya daya tilo shi kadai yake baya da nabiyu kuma babu wani wanda yake tamka ga shi a cikin halittun shi hayyun la yamut rayayye ne baya mutuwa ubangiji rayayye ne baya mutuwa hayyun la yamut qayyumun tsayayye ne game da al'amarin bayi la yanamu baya barci yanda abubuwa suke tahiya kawai halittan rana misali da wata kadai da suke juyawa a cikin planet inda suke yanda suke kadai a samu kuskure na kasa da sai gwanu guda duniyar gaba ɗaya tana iya konewa amma lahiya Allah bakka da matsalar koi bakka ba tunanin su kai har ko kinga kawo kake amma suna juyawa ita rana a saman falakinta ita ma wata a saman falakinta wa kullun fi falakin yasbahun Allah ce kowanne yana tahiya yana kaiwa yana kawo a cikin falakin shi amma mun dubu musan abin da ake ba muna zaune haka kawai muka sun dare ya shiga kawai ana cikin tahiya kuma aga haskiya dan fara bayyana kuma safiya tayi ana can tahiya Allah aga rana ta hutu ana wanda yake gudanar da waɗannan abubuwa lalle tabbas qayyumun ni la yanam tsayayye ne akan wannan al'amarin baya barci subhanahu wataala barci bukata ne wanda mu muke da mu gajiyayyu kasassu duk wani abin da yake siffa ce tana ƙasa babu ita ga Allah subhanahu wataala barci tawaya ce barci na ƙasa ne na ƙasa ce idan aka jingina shi ga Allah subhanahu wataala kai yanzu misali ka zo kai aiki kai waya ce a kwanta ka huta a ubangiji subhanahu wataala hayyun ni la yamut qayyumun ni la yanam yawa mali yace abu na 11 khaliqun bila haja yayi halitta ba tare da yana bukatuwa zuwa ga wannan halittan ba Allah bai bukatan komin kowa yace inna Allah huwa ar-razzaqu dhul quwwatil matin yace illa Allah yake cewa wa ma khalaqtu al-jinna wal insa yace illa liya'budun sai yace ma uridu minhum min rizqin bana bukatan wani arziki a wajensu wa ma uridu an yut'imun ba ina so su ciyar da ni bane ba inna Allah huwa ar-razzaqu dhul quwwatil matin ubangiji subhanahu wataala shine mai arzutawa shine mai badawa komi nashi ne kowa nashi ne shi yake bayarwa duk wanda kaga ya samu shi ya bashi to haka ubangiji yayi halitta ba tare da yana bukatuwa zuwa ga wannan halitta ba sannan kuma raziqun bila mu'natin mai arzuta da adam ne ba tare da ya gajiyar da shi ba tare da ce ai wannan ba yanda za ai ko kuma a ce wannan family su duk talakawa ne kawai haka su ta tahiya ko kuma a ce wannan su kaza a babu wannan ubangiji subhanahu wataala yana arzuta wanda ya ga dama ba tare da wani wahalartarwa ba ko kuma gajiyarwa akwai ababe da adam yake mallaka a cikin rayuwar shi wanda in ba Allah ya bashi su ba hiran ya mallake su ai bai taso ba mali yace mumitun bila mahafatin shi yake kashewa ba tare da yana tsoron kowa ba sai an dubi wani mai yauni a cikin ku so sai Allah janye shi ba za a waye gari ba a ce ai wani ya dan dauka ga kara ya yi justice ya sa kara babu shi in kuma yayi to sai dai a nemi wuri daga can ko kuma ai kira daga nan ma a ce a kai shi fishatiri saboda ya samu matsalar kwakwalwa ya tabu haka ana zaune sai Allah sai ya duba babba a cikin ku wanda ya kowa mai takama da jijji da kan wanda yake ga in bayyana kaman ba za a rayu ba ko Allah ya dauke shi Allah subhanahu wataala shi yake kashe ba tare da tsoron kowa ba ba'isun Allah shine mai tayar da mutane daga cikin kaburrukan su bila mashaqqatin ba tare da wani wahala ba ba wani wahala a ce a ga kabarin wani kai ga wani ma an mance shi ga wani ya mutu da shekara miliyan 3 da suka wuce a ba kawai busa ɗaya za a yi summa nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun daga an yi busa a sama kafan nan sai ga mutane suna kulluwa daga cikin kaburrukan su ba'isun bila mashaqqa Allah yake tayar da bayi ba tare da wani abu wanda yake na wahala ba mala yace mazala ubangiji bai gushe ba bi sifati da sifofin shi qadiman da dadde qabla khalqihi kahin halittin shi sannan kuma farkon da bayi da farko kamar da aka bayani a baya sannan kuma yake cewa lam yazdad bi kaunihim shay'an lam yakun qablahum min sifatihi wa kama kana bi sifatihi azaliyan kadhalika la yazalu alaiha abadiyan maliki cewa ma zala bi sifatihi qadiman, ubangiji bai gushe ba da sifofin shi dadadde ne, qabla khalqihi kahin halittin shi kenan kahin halittan komi, sannan kuma harko ne wanda bai da harko, lam yazdad bi kaunihim, Allah bai kara ba a dalilin su waɗannan halittun da yayi shay'an wani abu, babu wani abu da za ce a sai da ya halicce ku ne to ko abu kaza ya karu a cikin, a babu wannan, yake cewa lam yakun qablahum min sifatihi, abinda da bai kasance siffa Allah bane a ce a yanzu tunda ga abu kaza sai ya zama to siffa na Allah subhanahu wataala, malice kama kana bi sifatihi azaliyan, kamar da ubangiji ya kasance dadadde ne dadai wanda bayyana harko da sifofin shi haka sifofin shi suke, ba sai da ya halicce ku bane to kun yi samu wasu abubuwa a da ba haka yake, kadhalika la yazalu, kamar haka ba zai gushe ba alaiha akan waɗannan sifofin nashi abadiyan, har abadin 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 abada, ba ta ai ga wasu yau an yi halitta mutane sun zo sun amshe wa Allah wani bangare, subhanallahi wannan ba zai yi ba, yanda yake a matsayin mai arzutawa mai badawa mai hanawa mai menene, wannan sifofin suna nan a tare da shi har abadin abada, kuma dama kan yi halitta bayin dama haka yake, kuma za a halitta su kare Allah yana nan a matsayin shi na wannan subhanahu wa ta'ala, malike cewa laysa ba'da khalqil khalqi istafada ismal khaliq, wai ba ho sai da ya halicci halittu bane ba tukun ya samu sunan al khaliqu, yace wala bi ihdathil bariyati istafada ismal bari, ko kuma a ce a lokacin da ya kirkiri al bariya bayi, ko kuma a ce mutane ko halittu a lokacin sai aka ce istafada, sai aka sai amfanu da sunan al bari mai kirkira, dama kahin wannan lokacin ma albari ne, kahin wannan lokacin ma alkhaliqu ne subhanahu wa ta'ala, ƴan uwa musulmi waɗannan duka suna mana nuni akan girman Allah subhanahu wa ta'ala da darajar da yake da wajibcin abin da yake kan mu mu bayi, na cewa mu kai mu kawo mu tabbatar da cewa lalle ho mun yi bauta ga Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai ba tare da mun sanya mishi kishiya ba. Abu na 15 mala yace lahu ma'anar rububiyya, yace wala marbub wa ma'ana al-khaliq wala makhluq, Allah yana da ma'ana ar-rububiyya cewa shine yake renan bayi, la marbub ba shi aka rena ba, sannan kuma wa ma'ana al-khaliq shi yake dauke da ma'ana ta mahalicci, wala makhluq ba shi yake dauke da ma'ana wanda aka halitta ba, shine mahalicci sannan kuma shine yake kula da bayi da duk abin da suke kaiwa su kawo akai, wani abin da ya shahi renan su kulawa da su, ka duba yanda ake renan ɗan adam tun lokacin da yake cikin cikin mahaifiyar shi, lokacin da yana bai huce ba irin majinar da za a kyatse a zubda, yana dugo yana gudan mani kamar haka ne, kuma ka duba wani hikimar Allah subhanahu wa ta'ala, wannan kwayar maniyin dugo daya irin ɗan adam da yake cikin miliyika ne, kuma daga iri ɗaya ya shiga cikin wannan mahaifan sai sauran gaba ɗaya a lalata su sai su yi baya su zubi, ya salam kai yanzu in misali 100 suka shiga ya za a yi, subhanahu wa ta'ala wallahi tsarki ya tabbata ga Allah, miliyika ne a cikin kwayan dugon wani daya, miliyika halitta ne a cikin dan adam, amma kuma daga daya ya shiga komai sai shiga shike na arhi, sauran kuma Allah shi sai yanda zai yi kuma ya fitar da su daga jikin ita matar, sana baya shi kuma a cigaba da renan wannan abin a cikin kwana 40 kawai zai tashi daga matsayin wannan ruwan na mani ya koma jini, ana tahiya a cikin haka daga wannan jinin sai ya koma kwana 40 sai ya koma tsoka, daga nan har akai matakin da za a zo a busa rai a sa kashishuwa a yi duk abin da za a yi ya huto khalqan akhar, wani halitta na daban bayan da ya shiga daga wani, ya shiga a matsayin ruwan ma wanda yake mahin walakantaccen ruwa, in rigar ka ya taba sai ka wanke shi ne ɗan adam, amma kuma Allah ya rene shi har ya zama abin burgewa abin takama abin jijji da kai, kuma ya rasa wanda zai fandarewa sai Allah subhanahu wataala. Allah shi da mu karantar da aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ita karanta irin waɗannan abubuwa yana ƙara wa ɗan adam sanin ubangiji subhanahu wataala. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمه الله.